a wata wasiƙa ce da hukumomin mulkin sojan ƙasar ta hanyar ministan harkokin wajen ƙasar Nijar suka aike wa kungiyar tarayyar Turai domin sanar musu da wannan matakin na soke kawancin sojan tara kungiyar a shekara 2012 ne dai aka kulle yarjejeniyar tsakanin tarayyar Turai da gwamnatin wancan lokacin ta Isa Muhammadu inda aka kaddamar da wata tawagar farfulla da jami'an tsaro ta Ekof Sahel a Nijar domin su taimaka wa jami'an tsaron ƙasar Nijar yaƙi da ƴan ta'adda ƙayar baya da kungiyoyin ƴan ta'adda da ke yi wa ƙasar ta Nijar barazana ta hare-hare da ma sauran ƙasashe yankin Sahel. Matakin na hukumar mulkin sojan ƙasar Nijar na a matsayin martani bisa ga zagon ƙasar da tarayyar Turai ke yi wa Nijar na ƙin amincewa a hukumance da sojawan da suka yi juyin mulki da kuma dakatar da tallafin da tarayyar Turai ke bai wa Nijar da yake tsokaci a kan wannan batun. Abdulrahman Dukko, masanin harkokin yau da kullum a jami'ar Damagaram, ya ce rashin samun sakamako mai kyau wajen ɓangaren tsaro ne ya sa sojojin suka soke ƙawancen.
Wannan alaƙa da Nijar ta yanke da ƙungiyar Turai yana dangance da irin kurakuran da an ka samu a baya, musamman wajen rashin samun babban kaman resulta wanda ya tasiri a cikin yaki da ta'addanci. Kuna gani duka wannan mutanen da an ka kawo a nan Nijar, musamman sojawa na Turai da kuma kayan aiki da kuma kuɗin da ake zubawa, ba a samu wani ci gaba ba. Ƙungiyoyin ƴan ta'adda sun ƙaru, kuma kuzarinsu na wajen kai hari a wajen sojawan mu ya ƙaru shi ma. Kenan sai mu ce kenan waɗannan ƙungiyoyin da Nijar ta samu alaƙa da su ba su rike ba kaman abin da sun kai kamar su yi ba su yi shi ba.
Wannan matakin dai ya zo ne a daidai lokacin da hukumomin mulkin soja suka kulle yarjejeniyar tsaro da Rasha, lamarin da ya sa masana irin su Alhaji Sani Gambo alaƙanta faruwar soke ƙawancen da ƙasar ta Rasha.
Rasha tana iya tambayar ko buƙatar ita jamhuriyar Nijar da zamanto za ta yi da Rasha irin su tajiya ma otan Turai baya, kenan ku za ta yi da ƙarshen otan Turai kenan Rasha ba za ta iya ɗasa da su ba.
Akwai dai ɗaruruwan ƴan Nijar da ke aiki a ƙarƙashin wannan shiri na Ekof Sahel wanda soke yarjejeniyar za ta sanya su zaman kashe wando, to sai dai ƙungiyoyin fararen fulla a Nijar sun kira ga hukumomin mulkin sojan da su samo mafita ga ƴan Nijar kin da ke aiki a ƙarƙashin wannan shirin. Alkasun Mato ɗan ƙungiyar fararen fulla ne a Agadez.
Akwai civil da yawa suna aiki ciki kaman wani kwantabul, wani sekretar, wani duka dai abun da ya shafi administration yara ne suka dauka. Su wannan yan banga da aka dauka su ma suna nan ciki. Kenan waɗannan su ne fanni na wajensu shi ne yake kawo wani cikas tun da yake waɗanga in waɗancan sun tafi kenan su ba za su samu wani aiki ba. Nan ne adda masala. In akwai hali su ne ake son a samu musu wani matsayi. Sanyan abun da ya koma wajen tsaro wannan a muniyar samu sarai ka samu yau da gobe.
Ƙungiyar tarayyar Turai ta bayyana takaicin ta dangane da matakin da hukumomin mulkin sojan ƙasar Nijar suka ɗauka. Jagoran manufofin hulɗa da ƙasashe na tarayyar Turai Joseph Borrell ne ya bayyana haka a wata sanarwar da ya fitar. To sai dai tun dai bayan juyin mulki da kuma raba gari da ƙasar Faransa, al'umma a Nijar ke bayyana fatan ganin ƙasar ta Nijar ta samu sabbin ƙawayen da za su taimaka mata kawo ƙarshen ta'addanci da kuma bunƙasa tattalin arzikinta. Hamidu Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.